الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يمجنا goma ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wadda ce daidai da 15 ne ko 13 ga watan 9 miladiya ta 2024, kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yarda, cikin wannan unguwa ta Hausawa Tsoro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatuwa cikin littafin Ahkamu Birrul Walidai, littafi ne na babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shi ne darasi na 39. A darasin da ya gabata mun karanta hukuncin yin amfani da zuciyar kuma mai ta'amuli da riba. Ma'ana shin ɗa ko ya za su iya amfani da dukiyar mahaifinsu wanda suka san cewa ta hanyar riba ya same ta? Inda kuka karanta maganganun malamai cewa babu laifi ga 'ya'yan wanda babansu yake mu'amala da riba, ba su da wani laifi idan sun ci daga dukiyarsa irin ta riba, ko sun sanya tufafin da ya dinka musu, ko kuma sun yi tafiya da kuɗin da ya ba su na riba, inda ba su da wata hanya da za su iya yin sana'a da za su iya kansu, a to za su iya amfani da wannan dukiyar kuma babu da iya kansu sai dai. Malamai sun ce wajibi ne su ɗauki gaba da biyo mahaifinsu nasiha ta hanyar da ta dace, ko kuma ainihin wato su samar da wasu malamai wanda za su iya su mahaifinsu nasiha a kan barin wannan mu'amala ta riba, sannan suna nan sanda Allah ta'ala ya buɗe wasu hanyoyi masu kyau sai su dakatar da cin ko kuma mu'amala da wannan dukiyar ta mahaifinsu su wadatu da ita. To, mun karanta cewa idan uba wanda yake a cikin kudinsa akwai mu'amalar riba, to idan ya mutu yaya za a yi da wannan dukiya ta sa? Nan ba shakka ainihin wato malamai suka ce wajibi ne akan magadansa su kubuta daga wannan dukiya ta riba ta hanyar mayar da ita zuwa ga masu ita in sun san su, in kuma ba su san su ba to za su kubuta daga dai wannan dukiya ta hanyar wato tauzi'inta, ma'ana rarraba ta da kashe ta hanyoyi waɗanda za su amfani al'umma gabaki ɗaya, ko kuma za ta amfani wasu keɓantaccen mutane. Idan ya zama da ba za su iya iyakance wani gwargwado ne kuɗin riba a cikin dukiyar mahaifinsu ba, to sai su raba ta gida biyu, su ɗauki rabi a matsayin gado, rabi kuma su zama kamar su kaddara cewa wannan ita ce kuɗin riba da ainihin wato mahaifinsu ya tara, don haka sai su yi ƙoƙarin sarrafa ta kamar yadda muka ambata. Mun tattauna game da idan uba ya gina kuɗi da kuɗin riba da kuɗin ruwa, bashi aka bashi da ruwa, bashi da riba, da shi ya zo ya gina gida kuma sai yake so ya mallaka wa ɗansa wannan gidan, menene hukuncin? Sai aka ce wajibin da ke kan wannan uba ya tuba zuwa ga Allah daga wannan babban zunubi, amma babu laifi shi a karan kansa ya ci gaba da zama a cikin wannan gida ko kuma ya ba wa wani ainihin kyautar wannan gida, amma idan zai iya kufuta daga wannan fa'ida da ya samu jariba, to wajibi ne ko da ta hanyar dabara ta yadda ba zai cutu ba ya aikata haka. Sannan suka ce babu laifi wajen yin amfani da wannan gidan wajen a shiga a zauna, domin gida ne wanda aka gina shi da dukiyar da ya mallaka ta hanyar sayayya, ina iyaka wannan ribar tana nan, ya tuba zuwa ga Allah a kanta, ragowar kudin masu kyau da ya gina gidan da su, wannan babu matsala a kansu. Har an tambayi malaman lajina, lajinatul da'ima, game da mutumin da ya fata raza qardan ribawiyan, ya karbi kudi farance amma rance mai ruwa ya gina gida, shin rushe gidan zai yi tun daga shi da kudin ruwa ya gina gidan ko kuma ya zai yi? Sai suka bada amsa suka ce idza kana alwaqi'u kama zakarta, idan haka abun ya faru kamar yadda aka ambata, to abinda aka samu min alqardi bi hadhihi alkayfiyya haram, wato abinda aka samu ta hanyar wannan rancen kudin da ya hau wannan haramtattun kudi ne, domin kudi ne na riba, da haka wajibi ne mutum ya tuba ya kuma nemi gafarar Allah ya kuma yi nadama akan abin da ya faru, sannan kuma ya yi niyyar ba zai sake komawa ba zuwa ga irin wannan mu'amala. Amma gidan da ya riga ya gina kada ya rusa shi, ya ci gaba da amfani da shi ta hanyar zama ko kuma wani haka, muna kuma fatan Allah zai gafarta masa bisa ga sakaci da ya yi ta hanyar gina gida da kudin da yake ba halattattun kudi ba ne zalla. Mun tattauna kuma game da idan uba ya buƙaci kudi, shin zai iya karɓar kudin ɗansa na haram? Ila ɗansa yana wata mu'amala ta haram, da haram yake tara kudin kamar mu'amalar sai da kayan maye ko ainihin wato makamantan irin wannan, ko yana sai da giya, ko yana sai da gumaka, ko wani mai kama da haka sai tara kudi, to sai kuma ya zama babansa ya shiga cikin matsanancin hali na rayuwa, kuma ya rasa yadda zai yana buƙatar kudi, kuma babu yadda zai samu kudi sai ta hannun ɗan kuma sai irin kudin nasa, to sai aka ce babu laifi uban ya karbi gurgunan abin da yake da bukata a yi wato a wajen ɗansa, tare da yi wa ɗan nasihar ya ji tsoron Allah ya bar wannan mu'amala ta haram, ya koma ya dinga sana'a wadda take halastacciya. Hukuncin al'akhdhu min mali walidi bighairi ilmi, idan hukuncin kuma mutum ya ɗauki dukiyar mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba. Wannan ma mun fara lokaci ya cin mana, ya ce idan uban ya kasance irin iyaye ne da ba sa sauke wajibinsu na iyali, baya iya ci da ƴaƴansa kuma tare da yana da wadata, baya iya ci da iyalansa tare da cewa yana da wadata, to falil waladi akhadhu min malihi ma yakfihi bil ma'ruf, babu laifi ɗansa ya ɗebi kuɗin mahaifinsa gurgurdan abin da zai ishe shi bil ma'ruf. Sabida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini ga Hind binti Utba ta ɗebi dukiyar mijinta bi Sufyan abin da zai ishe ta da ƴaƴanta bil ma'ruf. Amma idan ya ɗebi fiye da buƙatarsa, to kana walihu ghayra mumtali'in 'ala nafaqa, ko kuma ya zama babansa bai hana shi ci da sha da sauran nauye-nauye da shari'a ta dora masa ba, to lallai lazimi ne ya dawo wa mahaifinsa abin da ya ɗauka, ko kuma ya gaya mahaifinsa cewa ya satar masa kuɗi da Allah ya yafe masa ya yi masa abuwa. To za mu tashi kan su'ila ulama'ul lajna, ko qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, su'ila ulama'ul lajna, an tambayi manyan malaman lajnatul da'ima lil ibtah, mun ku siga ne tambayar da yake cewa tun ina yawo ƙarami, idza ra'aytu abi wa ba shay'an, in daga mahaifina ya ajiye wani abu, sawa'un min al-nuqud, sawa'un kudi ne aw ayyin tifa'in, ko kuma dukkan wani abun amfani, idan daga mahaifina ya ajiye wa ana akhudhu ina dauka, ma'ana wannan ne bayan ya girma yake tambaya ga manyan malaman fatawa game da irin halin da ya tsinci kansa lokacin yana yawo, in ya ga mahaifinsa ya ajiye kuɗi ko wani haka yana ɗauka. Wala ya'rifu abi dhalik, yace kuma mahaifina bai sani, bai san yana, wato mahaifinsa bai san yana ɗiban masa kuɗi ba. Wa ba'da an asbahtu kabiran, yace bayan na girma, khiftu Allah, yace sai nake tsoron Allah, sai nake tsoron kada in je Allah madaukakin sarki ya kama ni akan laifin da tun ina yawo nayi ta hanyar taɓa dukiyar mahaifina ba tare da saninsa ba. Wa
taraktu kulla hadha al-amal amma fa wannan aikin mara kyau tunin na daina yin sa yace ya bar wannan aikin gaba ɗaya bayan wal ana yuzu li an a'tarifa li abi bi zalika al-fi'l to yanzu yana halatta in ga ya mahaifina wannan aikin da nayi masa na ba daidai ba amla ko kuma kan ga ya masa tambayar da yake fa ajabatil lajna malaman wannan lajina ta bada fatawa suka ce yajibu alayka an tarudda ma akhadta min wali wajibi ne ka mayar da abin da ka kibar wa mahaifinka min al-duqudi na kudi wa ghayriha ko wani kudi illa idza kana shay'an yasiran sai dai abin da ka taba masa bai ta akara kai ba lin nafaqati shi ma dan ka ci abinci ne ba da haraji to wannan babu ne amma idan kudi ne kana diban masa kudi shi ma yaga ya ajiye kudi yazo ya duba yaga shi dai bai san abin da yake kudin ba amma ya zo ya ajiye 100 kaza ya ga an cire 20,000 ko 30,000 ko 50,000 a ciki ko kuma ma kila bai ma gane an taba ba saboda adadin kudin da ya ajiye din kira suna da yawan da bai ma kiyaye cewa an taba din ba kuma kudi ne mai yawa to yanzu tunda Allah madaukakin sarki ya sa hankali ya zo maka shiriya ta zo maka kuma kana tsoron kada Allah ta'ala ya kama ka da wannan laifin to kayi kokari ka dawo wa mahaifinka abinda ka diban masa an gane ko yawa sai ka dinga kokarin dawo masa da abinda ka diban masa na dukiyarsa tun fa kana yaro ba mutum da girmansa ya dinga saka ba tun yana yaro ka ji yana munzu suka yi tun ina karami na dinga yin haka to bayan na girma kuma sai na gane abin nan ba mai kyau ba ne ɗabi'a ce mara da kyau ka ɗauki abinda ba a baka ba to yanzu kuma yana so ya takallusi daga wannan haƙƙin na mahaifinsa to sai ya tambayi malaman lajina suka ce to in abu ne bai ci akara ya karya ba kamar 1,000 ko 500 ka dinga ɗauka cikin kuɗaɗe masu yawa don kawai ka je ka kashe to wannan suka ce babu ne amma idan ya zama to kuɗi ne wanda yake da yawa to wajibi ne ka mayar masa da kuɗinsa. Ka koma fatawar lajina addaima ta 15 shafi na 350. Ijazar ibnu hilal ba ɗane ya buƙaci kuɗi faɗa laba min abihi sai ya nemi babansa ya bashi kuɗi ko yana so ya ɗinki ko yana so ya biya kuɗin makaranta ko yana so ya sai takalmi ko yana so ya canza waya ko wani abu mai kama da haka sai ya nemi mahaifinsa ya bashi falal yu'dihi sai mahaifinsa ya ki bashi fa akhadha min malihi duna ilmi da haka sai ya nemi kuɗin baban ba tare da baban nasa ya sani ba fa mal hukum menene hukuncin haka su'ila shaykh bin baz rahimahullah an tambayi ash-shaykh bin baz rahmatullahi alayhi cewa idza hataja al-ibnu ila shay'in min al-mal wai idan da ya buƙaci wani abu na kuɗi wanda laba min abi ay yujibuhu ila talabi ko falam yujibuhu kai ila talabi wanda laba min abi ya nemi babansa ya bashi wannan kuɗin falam yujibuhu ila talabi babansa ya yi watsi da wannan nema nasa yake amsa masa nemansa ma'ana ya hana shi faɗɗurra al-ibnu ila sadiqa sai ɗan ya takura zuwa ga yin sata min mali abihi daga dukiyar babansa duna an yi alamar abu ba tare da uban ya sani ba hal alal ibn ismun shin ko akwai zunubi a kan ɗan tun da dai dukiyar nan ta babansa ce ba ja ba sai shek bin baz rahmatullahi alai sai ya ba da amsa ya ce haza fi tafsilu to wannan tambayar ta ka gaskiya akwai ya kamata a yi bayani illa billah a cikinta haza fi tafsilu ya ce wannan tambayar akwai tafsiri a cikinta ya kamata a yi fashin baki a kanta in kana al-ab ya ce idan uba ya kasance kassara bin nabaqat yana takaitawa wajen sauke wajibinsa na ciyar da ainihin wato iyalansa walwalad da'if sannan ɗan mai rauni ne ma yastati al-amala ba zai iya aiki ba fa inna hu ya'khudhu min mali abihi ma yasuddu hajata to wannan ya halatta ɗan ya dinga diban abinda zai toshe bukatar sa daga dukiyar mahaifinsa walau bi ghairi ilmihi ko da baban bai sani ba wa hakaza zawjatu haka ma mata ta'khudhu min mali zawjiha za ta iya diba daga dukiyar mijinta bi ghairi ilmihi ba tare da ya sani ba ma ya sudu hajata a abinda zai toshe bukatar ta wa hajata a tufali ha da bukatar ainihin yayanta wannan abba duk abinda ake magana haja ba wani kawai kuɗi da bukata wadda take ba ta wajibi ba a'a bukatar ya zama to mutum ne wanda baya iya sauke
wajibin sa na iyali ta fuskar kudi kuma yana da hali amma ba zai cije su ba ko kuma ba zai ba su abin da zai cije su ba ko ba zai sanar da su ba ko kuma sai sun shiga cikin halin mai sannan yayi musu abin da yake da wajibi da haka kan ya nemi ya masa wani abu ko ya bashi kudi zai je wata bukata kuma bukatar nan ko magani zai siya ko kuma kudin makaranta zai biya ko kuma abinci za a siya a ci ko wani abu da kawa da haka uban ya yi da haka sai dan ya diba a cikin dukiyar mahaifinsa ba tare da uban ya sani ba ko kuma mace ce mutum ga wato ya zamanto wanda baya iya sauke wajibin a ciyarwa da abin da ya shafi al'amura na yau da kullum na kudi akan iyalansa da haka ita ma ta bukatu zuwa ga ta dauki wani abu daga dukiyar mijinta ba tare da ya sani ba shak bin ba zai ce babu ne wa haka bil walad idza kana qasiran yadrusu da'ifun yace haka ma idan da ya kasance qasiran ma'ana ajizun an tasarruf wato baya iya tasarrufi irin na shari'a ma'ana yawo shine ma'ana idza kana qasiran idan da ya zama yawo bai kai a ce yana daukar nauyin kansa ba bai kai a ce shi yake ci da kansa ba bai kai shekarun da kuma karfin da sana'ar da za a ce shi zai wa kansa dinki shi zai biya kansa kudin makaranta in ba shi da lafiya shi zai kai kansa asibiti bai kai wannan manzalin ba ya durusu kuma kila ma yana karatu dan makaranta ne da'ifun kuma ga rauni saboda yarinta ma inda shehun ya kuma bi hali bai da wani abu da zai iya magance halin da yake ciki na bukata wa akaza min mali abihi wannan ya tursa sa masa yake dukiyar babansa kiswatan lahu wanda zai ishe shi ya dinka kaya ya sa au gada'an ko kuma ya ci abincin safiya wato abincin abin da rana au asha'an ko ya ci abincin dare su duhaja ta gurgurin abin da zai toshe wannan bukatar zasa fala haraja alai shaddin ba zai ce babu laifi akan wannan dan au kana abu musiran ko kuma mahaifansa mai kudi ne mai wadata walwalad laysa indahu shay shi kuma dan ba shi da komai wa huwa fi hajatin ila zawaj kuma yana son aure ba shi da halin da zai aure ko babansa ne hali ne mai wadata da aka wa akaza min mali abihi ma ya tazawwaja bihi sai ya nemi kudin babansa wanda zai ishe shi ya aure li'annahu ajiz domin shi wato gajiyayye ne ba zai iya samun kudin da zai aure ba wa abuhu qadir shi gajiyayye ne babansa kuma mai iko ne wa inda malun kasiru kuma yana da dukiya mai yawa fala haraja alayhi ba zai ce babu da yake da mu kudi ya aure a cikin dukiyar babansa fa innal wajibu ala al-abid mun ai wajibin uba ne an yudifa waladahu ya kale dansa daga barin zina bi tazwiji ta ne masa aure tunda yana da hali an gane ko da haka mun ba shi da hali ne to kaga sai mutun yayi kokari ya kai sa aure amma tunda babansa mai hali ne ana da gidan da za a sa shi a ciki ana da jarin da za a bashi sana'a ina fata gani a to kuma gashi ya bukaci aure sai ya masa aure domin kamar da shi kamar yadda ka ɗauko shi tun daga yarinta kai ta kokarin kai ta fama da shi har ya zama mutum ya zo kan wata gaba mai haɗari aure yake so amma ba shi da abin da zai aure za ka iya masa aure ka bashi gida ka bashi jari ya je ya riƙe matarsa wannan wajibi ne kai in ba kai ba kuma Allah ya bashi sa'a ya samu inda taskar take ya nemi gurgurdan abin da zai ishe shi aure an gane ya ce aure in ba ya ce babu ne ko ga an gara mutum ya yi tunda wuri dan karaje kuma ka san aka ce babu ne wani ba baki ya bukata zai tsaya kuma wani ya tashi gara kai ka nemo mai hankali wanda ta dace shi kai ma aure ka bashi abin da zai ci gaba da rike shawa da ya fi zama alkai ko amma dai idan har aka samu irin wannan yanayi ya takura yake gaskiya yana nema ya fada kuma kuma baya su da ka aure yake so kuma ya zo da magana aure an yi wasi da shi an ce tunda me kake da shi ko kuma ba ka da sana'a ba ka da kaza eh ba ka da bai da sana'a amma kai kun kana da iko ka samu masana'a sai ka samu masana'a an gane ko ya fi ya fada layin da tarbiyyar tunda ka haife shi har zuwa lokacin baraka da ta zuci domin da ya fada wani layi da zai je dinga lalata kuma yana zina to ya kaga duk aikin ka ya rubuce to da aikin nan naka ya rubuce gara kara saladanka tunda ya zo kan manzali ya zo kan gaba aurar da shi shikenan ka sallame shi ya je ya ci gaba da kula da iyalinsa ka bashi abin da kuma kai ka san wannan zai rike shi wajen ci gaba da sana'ar da zai rike iyalinsa don kuma baka yi haka ba ya yi ɗebi da kansa to kuma wannan in ba ya ce babu laifi akan wannan yaro
domin haƙƙinsa ne ka kare shi daga barin zina ta hanyar haurar da shi. Idan saraka alwalid min mali waladi, idan uba ya saci kuɗin ɗansa bala qata alayhi, ba za a yanke masa hannu ba. An gane ko?
Ja'a fil mawsu'atil fiqhiyya, ya zo cikin al-mawsu'atil fiqhiyya, mawsu'atil fiqhiyya. Zahaba jumhurul fuqaha, yace jumhur daga cikin manyan malamai fuqaha, al-hanafiyya na mazhabin hanafiyya, wal malikiyya, wal shafi'iyya, wal hanabila, kaga mazahibul arba'a kenan. To jumhur fuqaha na wa'innan mazahibul arba'a din sun tafi ila annahu la qada'a fi sarqatil walid, babu yanke hannu a cikin satar ubanin mali waladihi daga dukiyar ɗansa, wa in safala, ko da ba ɗa ba ne kai tsaye, jika ko ɗan jika ko tattaba kunne ko haka, wannan layin sai ainihin wato ba ku ba ba ne kai tsaye, sai zama kaka ne ya saki dukiyar jikarsa, babu yanke hannu, shi ne ma'ana wa in safala. Da ya sa yace ni kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika, ai ba za mu ce yayi sata ba, an fahimci yawa ubani ya debi dukiyar ɗansa, dan bai ma kamata a ce sata ba ko, to amma da tunda an ce sata ne kuma an ci magana yankewa, kaga sata ne. Sata ku shine ka dauki abun mutum a cikin hirs ba tare da saninsa ba, kuma abun ya kai rubuti da zuwa sama, ka shiga cikin gurin da mutum yake adana abinsa, hirzi kenan, ka ɗauko wani abu, kuɗi ko abin da ya kama da kuɗi wanda ya kai rubu'u dinar, ko wanda ya yi satar ko ya ɗauki abin yana da hankali kuma baligi. To idan aka samu tawakkurul shurut shi ne sai ake yanke wa mutum hannu. To sai zama ubani ɗa ya adana dukiyarsa, ya koyi ya kulle, sai zo ya buɗe gurin ko ya balle gurin, sai ya shiga ya ɗebo wani adadi na kuɗin ɗan, wanda adadin kuɗin ya kai a yanke hannu inda ɓarawo ne na waje. To amma ga shi na cikin gida ne. To a nan jumhur na fuqaha mazahibul arba'a suka ce bala taba'a, ba za a yanke hannun uban ba, fi sarika ya wato fi sarikati alwalidi min mali waladi wa in safara, sai ce saboda muna da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abika, da kai da dukiyarka din na mahaifinka ne, ko wa in safala ba ko da yayi kasa, an gane ba da wa in safala ana nufin ko da ba da ba ne kai tsaye, shine kamar jika ko dan jika ko jikan jika, shi ne wa in safala. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, inna abyaba ma akaltum min kasbikum, mafi tsarkin abin da za ku ci na tsururucinku, na abin da kuka samu, mafi tsarkin abin da za ku ci shi ne min kasbikum, abin da ku kuka yi kasafi, ku kuka yi ƙoƙari kuka samu da kanku. Wa inna auladakum, kuma hakika ƴaƴanku, min kasbikum, yana daga cikin tsururucinku, yana cikin aikin da ku kuka samar. To da hakan ka taɓa kamar kai ne ka je ka kai kokari kai fafutuka ka samu kuɗi ka ci, to ai dan ka ma kamar haka ne, kai kai fafutuka ka samu sadaki ka auri mahaifiyarsa aka zo aka haife shi, da haka kasabin ka ne, da haka daga cikin mafi tsarkin abin da za ku ci shi ne abin da kuka samu da sana'ar hannunku, to dan ku yana cikin sana'ar hannunku, da haka abin da za ka ci na dan ka shi ma halali yake. An gane? Wala yuzu qatul insani bi akhadhi ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhadhi, da ka bai halatta a yanke hannun mutum dan ya dauki abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya dauka. Wala akhadhi ma ja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam malan lahu mudafan ilayhi, babu maganar sata ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya dukiya lahu, wato dukiya gare shi, mudafan ilayhi, an jingina ta zuwa gare shi, ba za a ce yayi sata ba. Wani addar hududa, kuma ka san kodin shi haji to dirau ana tunkuɗe shi ne da shubuhat da shubuhoyi, inda aka samu wata yar shubuha ko ya ce to sai a ce tsayarwa mutum haji saboda wannan shubuhar, yanzu ga shi ya yi sata, abin da ya sata ya kai rubu da kuma a cikin hirzi ya sata, kuma yana da hankali kuma baligi ne, ya cika dukkan sharuɗan da za a yanke masa hannu, sai dai kashi wanda yayi wasatar dan sa,
wanda yayi satar baban sa. To yanzu ka santuwar wanda yayi satar uba ne ya saci dukiyar baban sa, to tudurabu alhaddu bi shubuhat, sai a tuku ne wa uban wannan haddin saboda wannan shubuhat cewa shi baban sa. Kuma da ba akwai hadisin an ce malu kare hakika ina ba dan gani.
Wa azamu shubuhat akhadhu ar-rajul min mali ja'alahu ash-sharru lahu, mafi girman shubuha kuwa shine mutum ya dauki dukiyar da shari'a ta ce ta kashe. An ce da danka da dukiyar ka da dukiyar sa din naka, to sai ka taba dukiyar danka, ai dukiyar ka taba wannan min babi aula a tun kude maka haƙi, ya ce wannan ba sata bace, kuma sata ce wanda babu haƙi da kanta. Wa amarahu bi akhdhihi wa akalihi, kuma shari'a ta ba uba dama ya dauki wannan dukiyar kuma ya ci. Kuma cikin al-mawsu'atu al-fiqhiyya na 45 shafi na 215, idan saraka al-ibnu min mali abi, to idan da shine kuma ya saci dukiyar mahaifinsa ba. Idan saraka al-ibnu min mali abihi wa huwa dun al-buluk, idan da ya saci dukiyar mahaifinsa kuma lokacin da ya sace bai balaga ba, wala isma alaihi babu zunubi a kansa. Da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, sabida annabi ya ce rufi al-qalam an salaqati, an dauke al-qalam rubuta laifi daga kan mutum uku, an al-na'imi daga mai bacci hatta yastayqiza har sai ya farka, wa al-mubtala daga wanda aka jarrabe shi da rashin lafiya hatta ya bara har sai ya warke, wa al-sabi daga karamin yaro hatta ya kamura har sai ya girma. Da aka kake da karamin yaro wanda bai kai balaga ba ya yi saci dukiyar mahaifinsa babu zunubi, to ya za a yi kenan? Ka koma cikin sunan Abi Dawud hadisi na 4398, Imamu Nasa'i ma ya kawo hadisi na 4432, Ibn Majah hadisi na 2041, wa Sahihul Albani. Sai dai wa yurdul mala alladhi akhadahu, sai dai wannan dan za a karbe dukiyar da ya saka ne. An gane sai dawo da dukiyar da ya dauka, wa yu'adabu kuma za a ladabtar da shi. Bima ya kubu an zalika, a yi masa ladabin da zai hana shi yin wannan tafiya in ka da ya ilimin ya kai shekarun da zai hankalta. Mun ko irin dan kankanin yaro ne wanda kawai shekara biyu, shekara uku, shekara ba ma mai abin da kawai ne ɗabi'a ce ta yaro, ya ga abu kamar an yi wasa daidai da shi ya ɗauke, wani ma bai ma san daidai da abu ba. An gane? To amma in dai ya zamto ainihin wato ya kai shekarun da zai hankalci daidai da rashin daidai, to za a karɓe abin da ya ɗauka na dukiyar babansa, sannan za a ladabtar da shi gwargwaron ladabtar wanda aka san gobe ganin kuɗin babansa ko na wani ma ba zai taɓa ba. Ma'aftiyar uslubil munasib, tare da zaɓar salon da ya fi dacewa da ish'ari wajen sanar da yaron bi fada'a ti ma fa'ala, na wato girman abin da ya aikata shi ne fada'a, a yi tasama wa sahama, a sanar da shi girman abin da ya aikata, a kambama abin cewa wannan halin ba da kyau ba ne ko abin da ya yi sunansa sata. Hatta yan sha da sha'atar sahiha, dan a samu yaro tasowa ingantacciya cikin tarbiyya. Ba wai ji aka kawo an yare shi tun da karami ne ci gaba da ɗaukar kuɗin babansa ba komai ba, za a kwace kuɗin baban, za a ladabtar da shi, a kuma nuna masa munin abin da ya aikata na ɗaukar abin da ba ba shi ba. Wa idza kana alwalad baligan, idan faɗan ya kai munzalin baligh, fa dhahaba al-jumhur, to jumhur man yau malamai sun tafi ila annahu la qada, suka ce nan ma ba yanki hannu fi sarikati alwalad, a cikin satar dalin mali walidihi daga dukiyar babansa, wa in ala koda baban ya daukaka, ba dukiyar babansa ya taba ta kakansa ce, ba ta kakansa bace ta baban kakansa ce, shine wa in ala, wannan shi ma wannan layin in an yi sata babu yanki hannu. Wa bihi qala al-Hasan, wannan ita ce fatawar malam Hasan al-Basri, wa Ishaq bin Rahuya, wa Thawri da Sufyan al-Thawri, li'anna bainahuma qarabatan, wai saboda a tsakanin su ai akwai kusanci, tamnahu qabula shahadati ahadihima, wanda kusancin ya kai irin kusancin da zai hana karɓar shaidar ɗaya daga cikin su lisahibi ga ɗaya. Yanzu inda a ce misali ana neman shaidu an kawo uba ƙara,
in ana neman shedu ba zai ka dan cikin shedun sa ba haka an kama da suwaye shedun ka ko kuma an zo gaban kotu ana neman shedu sai da yace cikin shedun sa da baban sa ba za ka karbi shedun ku ba akan da ba kamar yadda ba za ka karbi shedun da akan ku ba
falan yi kuma dan haka wannan manyan malamai suka ce ba za a yanke hannu ba bisari kace mali dan da ya saki dukiyar babansa kan abi kamar yadda ba za a yanke hannun baban da ya saki dukiyar nansa wali annan da maka da tajibu fi mali abi ko babu komai ai da ban ciyar da dan yana wajaba a cikin dukiyar uba hifzan da uda kiyaye shi daga yau haka in kai ne kake ciyar da shi kake sauke wajibinka ya tilasta masa daukan abin da ba ka bashi ba dan ya je ya ci abinci kaga kai ka bada gudunmawa wajen yayi haka wala yuzu itlaquhu hibdan lilmal daga mai halatta a wato a halakar da shi yaro ko a salwatar da wata kafa ta sa hibdan lilmal dan kiyaye dukiyar uba wala annahu yarisu malahu kuma ko ba komai ai zai zama cikin magadan dukiyar uba wala hu haqqu dukhuli baiti kuma yana da haƙƙin shiga gidan babansa to kaga maganar sata ba da yadda ta so saboda sai ka je ka dauki abu a cikin hirs shi ko duk mutumin da yana da haƙƙin shiga cikin guri to in ya saci abu ba za a yi ba sa shi a matsalayin barayi ba sai dai a sa shi a layin mahayinta an amince masa ya yi hayinci yanzu hukuncin mahayinta za a yi wa mutum ba hukuncin barawo domin an amince ya shiga gurin shi kuma ya amfani da amincin da aka ba shi shi kuma sai ya saci kaya a ciki an gane ku don haka kaga da yana da haƙƙin shiga ɗaki ko kuma gidan ainihin mahaifinsa wa hadhihi kulluha shubuhatun malai ce waɗannan dukkanin su shubuhohi ne tujrabu anhu alhadd wanda tajrabu anhu alhadd da za su ture wa shi da haddin a yanke masa haddin dan ya taɓa dukiyar ko ya saci dukiyar babansa wa dhahaba al-malikiyyatu wa ahmad amma mazhabun malikiyya da kuma imam ahmad bin riwayatin alhu da wata wato a cikin wata riwaya da aka ruwaito daga wajensa wanda yi kana abu sawar kuma wannan ita ce fatawar abu sawar wabu da munzir da ibn munzir ila an dawo da ku kaucewa babu dalilin da zai hana a yanke wa da hannu in ya saci dukiyar babansa da ga wayannan manyan malamai su ko suna ganin a'a in da ya taba dukiyar babansa ba tare da izinin baban ba kuma ta kai gurgudan da za a yanke hannu suna ganin ya halatta a yanke wa dan hannu domin a hukuncin wasari ka tana kansa ma damar abin da ya sata a cikin hirzi matukar abin da ya sata ya kai rubu dinar a duba al-mawsu'atul fiqhiyya ta 45 shafi na 211 wa qala ash-shaykh salih al-fawzan ash-shaykh salih al-fawzan rahimahullah ta'ala yaji la qada alayhi bi sadaqati min mali abi babu yanke hannun da ba dan ya saci dukiyar babansa wala bi sarikatihi min mali waladi kamar yadda babu yanke hannun uba ba dan ya saci dukiyar ɗansa li anna nafaqata kullin minhu ba domin ciyar da kowane ɗaya daga cikin su tajibu tana wajaba min mali akhar daga dukiyar ɗaya idan uba yana da dukiya ɗa ba shi da ita wajibi ne ciyar da ɗansa kamar yadda idan ɗa yana da dukiya uba ba shi da ita wajibi ne dan ya ciyar da ubansa wa zalika shubuhatu wannan wata shubuha ce da za a iya riko da ita tajrau alhul hadd da za ta tunkune wa da haddi dan ya saci dukiyar babansa wa haka za kullu man la mustahiqun fi mali haka ma duk wanda yake da wani haƙƙi a cikin dukiya fa akhadha min husayn diba daga ciki fala kaza alaihi babu yake masa hannu lakin ya haramu alaihi hadha al-fi'l dinda cewa wannan aikin da daukar abu ba maka ba haramu wa yu'addabu alaihi kuma za a ladabtar da mutum akai wa yaruddu ma akhadha kuma ya dawo da abin da ya dauka hukumar cin al-mulakkas al-fiqhi a mujalladi na 1553 idza mana akum ummuhum min akhdhi nasibihim min tarikati walidihim babal hukuma fi zalika aka ce ga wata mas'ala idan uwar mahaifiyarsu ta hana su su dauki ko su karbi rabon su na gadan mahaifinsu ko ta tattare ta rike ka kita ba su suna son a ba su haƙƙin su ko kuma sai na hannun wani da ta ce a kula da wannan dukiyar kuma sun kai
shekarun da ya kamata a basu suna da hankalin da za su iya rike zuciyar su sai mahaifiyar ta hana a basu. To ina hukunci irin wannan. Idan matan muwarrisu fa inna amwalahu, idan wanda za a ci gadon sa ya mutu, fa inna amwalahu, to hakika dukiyarsa tantagiru, to za ta tashi ne gaba daya bi mautihi da zarar ya mutu, lil warasati mubasharatan, za ta koma hannun magada kai tsaye. Da zarar mutum ya mutu, to dukiyarsa gaba daya ta tashi ta koma hannun magada. Wala yajuzu li ahadin an yuqtarika an al warasa, bai halatta wani ya boye wannan dukiyar ga magada. Wala yajuzu li ahadin, kaman yanda bai halatta ga wani an yu'addila qismatal miras, ya jinkirta raba gado. Bai halatta wani ya jinkirta gado, mamaci ya mutu, magada suna bukatar a raba musu kudinsu kawai, a raba musu abin da mahaifinsu ya rasu ya bai. Fa in ittafaqa al warasatu ala adami taqsim al tarikati kullaha, idan ko magada gaba daya bakin su ya hadu akan ba su yadda a raba gadan su ba gaba daya, ko kamfani baban su ya bari suka ce kawai suna son a ci gaba da gudanar da shi, in ya so a ci gaba da raba percentage din kuɗi kaza kaza kaza, ko kuma gida ne ya bamu suka ce su ba su yadda a raba shi ba, kawai kowa ya zauna a ci gaba da zama a ciki, aw ba'dha, ko kuma wani bangare na dukiyar suka ce kar a raba. Fala haraja fi zalika, wannan babu laifi, tunda duk magada muttafaqun ala kar araba, sun hada akan kar araba shikenan, ko kuma gaba daya magadan sun hada akan sun yadda kaza da kaza da kaza araba, amma kaza da kaza kar araba. Amma fa in ragiba wahidun minhum fi hisati, amma fa idan ɗaya daga cikin su yace yana son araban sa, duk da an ce ka araba daga baya shi kuma yau tai yau kuma tai kuma yace kawai shi yana buƙatar abin nan sai ya buƙaci raban sa a ciki, fa yajibu an yi odala ko na sai wajibi ne a bashi raban sa min al miras na gado. Wala zazzare masa ido a ce dan me yasa an hana shi ko kaza, ka'a raban sa yake buƙata a cire raban sa a bashi. Fa in ma an yi ba al aqar, ko dai a sayar da gidan, in gida ne in fili ne a siyar, wayu huda nasiba kumin wa abashi raban sa a ciki, aw yashtari ahadul warasa, ko ɗaya daga cikin magada ya siye raban sa, aw kullum, ko duk gaba ɗaya rago da ba sa so a raba su siye nasiba ko raban sa shi su sallame shi. Gida ne gaba ɗaya gashi amma kuɗi miliyan 50, kuma su so biyar aka bari maza, misali maga mamacin wanda ya mutu, misali mu dauka ba shi da iyaye, ba shi da iyali, ya ya bari maza guda biyar, miliyan nawa za a ba, ko miliyan goma goma, to su sun ce kana siyar, shi ya ce yana son raban sa, sai su haɗu ko wani daga cikin su ko su duka su haɗu su samar, kowa ya bada miliyan biyu, kaga su nawa, miliyan biyu da rabi rabi ma kai, ko kaga su hudu sai su haɗa miliyan goma, sai su bayi sun sallame shi. Yanzu wannan gidan da ba su son a raba ya zama nasu. Fa yadfa'una lahu thamana hissatihi, su bashi kudin nasa kasan min al miras daga gado, duna zulmin, ba tare da zalunci ba, aw baksin, ko tauye ba, a bashi cikakken kudin sa shikenan, shi an sallame shi. To a karkashin wannan bayanin da malai ya kawo sai ce wala yajuzu lil ummi, to bai halatta ga uwa, wala ni gairiha, ko wata wadda ba uwa ba, an tu'addila qismatal miras, ta jinkirta raba gado kama amara Allah, kamar yadda Allah ya umarni, Allah ya umarni a raba a raba, an gane ko shikenan, an raba kowa a bashi nasa, wayanda ba sa so a raba to a sallama wanda yace shi a raba a bashi ba laifi ne ba, an gane, kana zuwa ya ce masu mutu to muka ba aka kashe ba ruwan mu kaza, a bashi raban sa, ce Allah ya sa musu albarka, ya kun bi shi da wani baki, kasan mun ba a so a raba ne, kuma a zo a ita a wani lokaci a wani mitin za a kirawo ga uwa a zaune, wane ya matsa ya ce sai an raba an bashi, mun ce ya hakuri, ya ce a to mun bashi wallahi kashe ba ba ta bashi, ya ce a bashi, Allah ta'ala ne ce a bashi, aw mun kenan ku bashi ku ce Allah ya sa mu albarka, kuka sani ko arzikin ne da kuka sani ko arzikin nasa ne a cikin rabansa zai je samu a wurin. ruwaye wannan mun sha fada a baya magana ta tana da hadari amma sino ba ta fi saboda ta ci karo da fadin ai lada a cikin zakar ki ki ba sai tsaka ya da ai da fadin Allah yusikum Allah bi auladi in zakar mithlu hadd al unthayayn wa lakum nisfu ma taraka azwajukum yastaqtunaka qul Allah yutiqu fil kalala ai guda gudi ya zai su an gane ko sai a ce to ummar kin ci karo da ayoyin qur'ani na fata gani an ce lalle abiki amma Allah mun hukuncin sarki ya ce wannan hakki ne a yi shi ko a bashi nasa
yawwa ba ta so a yi wannan shi ne su sauran da suke ciki wanda ba sa so a yi sai su yi rezin samar da kudin sallame shi a to ai ne ba suka dawo ba su da kudin siya ko ba su bari a siya a bashi hakkin sa ba
na ba wani lalacewa da su a cikin bin Allah ya wasu wani family ce Allah ya ce ga inda za a kuma yi tunanin a cikin yin daidai din shi ne family zai wasu a cikin wannan zaman wani lokaci family yake wasu gara tun da girma da arziki a sassabu kowa
a gani za ka wani lokaci sai zama rigima sai ga wani ya mutu a ciki ga ƴaƴansu su ma sun kaga gado sai ta faɗi wani lokaci gado ne yake faɗi ta sarkaki ya wani shigo wani wani ma yanzu ya sake shigowa da sauransu amma aka samu mutum ɗaya sai ya ce kowa ya ci gaba da zama shi kenan aka sallamu sauran kowa aka bashi nasa wani ya ce can nan zinke zai filin sai gina wani ya ce can abin da ko aka shi kenan an sallamu kowa wannan kuma wani mai karfi a cikin siyasa ya ce ya bar shi kawai wakafi kowa ya zo ya zauna shi kenan iyayensu suna ciki sauran yan uwan wanda ba su da gurin zama su zo su zauna ƴaƴan uwansu mata duk suna da gida shi kenan amma ba za a yi wa mutum giri-giri ba ba wani alternative da aka samar masa kuma a ce wai lallai ka a wati an gane ku idan aka ba walidahu malan idan ya ba wa mahaifinsa wata matsalar idan ya ba mahaifinsa kuɗi fa hal yudalibu bihi alwarathatu ba'da mautil walid to shin zai iya neman magada su dawo mai da abin da ya ba babansa bayan mutuwar baban wani abu ya ba babansa an gane to bayan baban ya mutu ce kun san dama ni na ba abban kaza ko to ku ba ni kaya kar a raba wanda shi a cikin shin mutum zai iya haka ma ya dafa ubun ibn abin da ɗa ya bayar da walidiki ga ɗansa lahu suwarwan nau'i na farko an ya kuna zai zama abin da ya ba babansa ya bashi ala sabilin jima kyauta ya bashi fala ya kuzo lahu rudu to in kyauta ya ba ku ba to bai halatta ya dawo ci a bashi bayan rasuwar ubun wal mutalabatu ko ya nemi a dawo mai da abun bayan baban ya rasu li hadith ibn umar radiyallahu li hadith ibn umar wa ibn abbas sami da hadith da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma suka ruwaito an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qali la yahinnu li rajulin bai halatta ga mutum an yi udiya adiyatan ya ba da kyauta aw ya haba ibatan kyauta ne shine ya bayar da kyauta bayar ji a ilai ha kuma ya ce ya dawo daga bayan karfi ta illal walida sai dai fa in ko bayan fi ma yi hudi wala da yana da damar ya karbe abin da ya ba ɗansa wannan matsalar mun tattauna ta a can baya wa matsalul ladhi yuhdi al afiya manzo Allah ya ce kwatankwacin wanda ya ba da kyauta tun mai yarda ubiya sannan ya dawo ya karbe kyautarsa ka matsalil kalbi kamar kare ne ya kudu da ya ci fa idan shabi'a idan ya koshi ba'a sai amai tun ma'ali bi kai sai kuma ya koma ya cinye amansa a ga kazanta ta kai kazanta ba ma ta laki manzo Allah ya kwatanta wanda yake ba da kyauta ya koma ya karba kyautar sa sai ce kamar kare ne ya ci ya koshi ya amayar da abin da ya cin kuma ya sake zuwa ya kuma cinye amansa a ga abu ne wanda yake ba da kyau wani hadisi imam abu dawud ya rubuta hadisi na 3539 imam tirmidhi hadisi na 2232
Imam Al-Nasai hadithi na 3,670, Ibn Majah hadithi na 3,377, wa Sahih Al-Albani wa kan taqaddama wannan hadithi ya gabata. Na biyu, an yakuna ala sabilil karam, ya zamto kudin da ya ba mahaifinsa rance ya ba shi da an rubuta cewa ya ba baban sa kila suna kasuwanci da uban, da aka uban ya rance wasu kudi a wajensa. To a in rance ne bai yuzu la wul muqalabatu bihi, to yana halatta ya nemi a biya shi rancensa fi hayatil walidi idan mahaifin yana raye wa ba'da mauti ko kuma bayan ya mutu. In yana raye da ma suna yin haka ya ba shi aron kudi bayan kwana biyu ya ba shi babu laifi. Ya ga baban nasu mun karanta wannan makamancin wannan matsala a can baya cewa in baban ba shi da hali to ba daidai ba ne ya ce baban sai biya shi bashi. An gane kamata ya zama ba bashi tsakanin sa da baban sa, amma baban shi ba mai hali ne, yana harkokinsa kasuwanci suke yi da shi. Wani lokaci ya karbi kayan uban, wani lokaci uban ya karbi kayansa, wani lokaci ya ranci kudin uban, wani lokaci uban ya ranci nasa. To a nan yana da damar ya ce a biya shi kudin da ya buranta uban, uban yana raye ne ko bayan ya mutu, tunda dama rance ya bashi ba kyauta ba. Na uku, an yi akuza gudwarin min wuli hajjata yi ilai, ya zama wannan kudin uban ne ya karba daga hannun ɗan saboda bukata, bukata ce ta sa ya karba wannan kudin a hannun uban. Mai yasirin milkan lil walidi, to da zarar ya karba to ya zama mallakar uban. Wala yajuzu lil ibni al-mutalabatu bihi, to bayan uban ya rasu ɗa ba shi baya halatta ya nemi a dawo da wannan abu. Tunda dama baban ba rance ya karba ba, ya karba ne saboda bukata, ko kafin a yi bukatar ya rasu, ko kuma abu ne wanda yake an siyi wani abu da shi, ko kuma wani abu ne na amfani. To yanzu bayan uban ya rasu ba zai dawo ya ce ai dama wannan abun a hannunsa baban ya karba ba, a dawo masa da shi ya zama cikin kayan gado. An gane? Taraka walidu malan fihi shubhatu, babansa ne ya bar kudi amma ba akwai kura akan kudin, kudi ne wanda yake akwai shubha. Wa alaihi dainun, kuma ana bin baban kudi ana bin sa bashi. Fa hal yaqdi walam daina abi, shin da zai iya biyan bashin da ake bin mahaifinsa min malihi almustabai, a wannan dukiyar mai kura, wannan dukiyar da take da akwai shubha a cikin ta, akwai shubhar yiwuwar ba halal bane kudin zalla, duk da ba za a iya cewa haram bane zalla, kudi ne wanda yake mustabi. Qala shaykhul islam ibn taymiyyah, shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yake cewa yaghlaqu kathiru min an-nas, yace da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure. Fa yanzuru ma fil fi'li aw al-mal, sai su dinga duba abin da ke cikin aikin ko cikin dukiyar, min karahatin na abin ki tujibu tarkahu, da ke wajabta barin wannan dukiyar. Wala yanzuruna ma fihi, amma ba sa kallon abin da ke cikin wannan dukiya, min jihati amrin, ta fuskar umarni yujibu fi'ilahu, da ya wajaba a aikata wannan wajibin. Misal zalika, mun ba gane ba, sai ce misali akan haka. Ma su'ila anhu Ahmad, abinda aka tambaye Imam Ahmad rahimahullah, an rajulin, an tambaye Imam Ahmad game da mutum ne, taraka malan fi shubha, ya bar wani kudi kuma akwai shubha a cikin kudin. Wa alaihi dainun, amma ana bin sa bashi. Fa sa'alahu alwarith, sai magajin wannan mamacin ya tambayi Imam Ahmad, hal yatawarrahu an zalika almal almustabai, shin ya halatta ya yi tsantseni ya kitaba wannan dukiyar wanda take ta shubha? Fa qala lahu Ahmad, Imam Ahmad sai ya ce wa mai tambayar, atatruku zimmata abika murtahana, kenan na fahimce ka so kake ka bar bashin da ake bin mahaifinka a rataye a wuyansa a matsayin jingina, so kake a yi haka? Ko da dukiya ta shubha ce dole ka ɗauko, tun da tana yanzu akwai wata dimma a wani bashi a wuyan mahaifinka, sauke masa wannan bashi. Na ba ta gani, tun da bashin haƙƙin wani ne, ita kuma dukiyar da shubha ce, to ko da ta shubha ce ɗauke ta kai amfani da ita wajen biya masa bashin da ake masa. Ba za ka dai ai dukiya ta shubha ce a ya tara ta hake shubha, eh to kuma sai ka kalli wani wajibi da aka wajabta ka aikata shine sauke man bashi. Yanzu ana bin sa bashi kuma ya bar dukiya, sai dai kawai matsalar dukiya ce ta shubha, to duk da ta shubha ce, Imamu Ahmad yake cewa yanzu to kana nufin kamar bashin da ake bin mahaifinka a wuyansa. Wa hadha ainul fiqh, sai shekul islam yake cewa wannan shi ne ainihin fiqh, in kana san fiqh wannan shi ne fiqh. Ka kalli fiqhun matsala, ka ga dukiya ce ta shubha, amma tana da alaka kuma ga shi ko mamaci akwai wani nauyi na wani haƙƙi a kansa. Sai yake cewa fa inna qada ad-dayn wajibun, biyan bashi wajibi ne, wal garim haqquhu, shi ko mai bin bashin nan haƙƙinsa muta'alliqun bi tarika, yana da alaka da abin da mamaci ya bai. An gane biyan bashi wajibi ne, sannan kuma mai bin bashin haƙƙinsa na bashi da yake bi yana rataye da abin da wannan mamacin ya bari, shi kuma abin da mamacin ya bari akwai shubha a kai. Fa in lam yuwaddi alwaris ad-dayna, ko da kuwa wannan magajin ya ki biyan bashin, wa illa falahu istifahu min at-tarika, in ba ya ki ba to ai wajibi ne ya biya wannan bashin da ake bin mahaifinsa min at-tarika, daga wannan abin da mahaifinsa ya bari. Fala yuzu ida'atu tarikati al-mustabihah, bai halatta a tozartar da dukiyar da aka bari ta shubha, allati ta'allaka biha haqqul garib, wanda akwai haƙƙin masu bin bashi a rataye da ita. Wala yuzu aidan, bai halatta har wa yau idrarul mayyit, cutar da mamaci bitarki zimmatihi, da barin bashin da ake bin sa murta halatan ya zamanto kamar jingina a wuyansa. Fa fil i'rad an at-tarika, a cikin yin watsi da ko kunkula da wannan dukiyar saboda ana jin ta shubha ce, idrarul mayyit, akwai cutar da mamaci domin ba a sauke man nau'in bashin da wani yake bin sa ba. Wa idrarul mustahiq, akwai kuma cutarwa ga mai haƙƙi shi mai bin bashi, da aka ko dukiya ta shubha ce ala ga mata malan ku debo ta ku biya baban ku bashi, na ba ta gani wannan shi ne abinda malan yake nufi. Wa hadhan zulumani, waɗannan zalunci ne guda biyu muhakkakani, wanda suka tabbata bi tarki wajibai ne ta hanyar barin wasu wajibai guda biyu. Wajibin farko ba biya bashi, rashin biyan bashi cutar da mamaci, rashin biyan bashi cutar da mai bin bashi. Kaga waɗannan zalunci ne guda biyu kuma tabbatattu, na farko biya masa bashi wajibi ne, na biyu a bawa mai bin sa bashi haƙƙinsa shi ma wajibi. Da haka kin yin waɗannan abubuwan guda biyu ya zama to zalunci guda biyu. Wa akhdhul malal mushtabahi, da haka rikar dukiya wanda take ta shubha ya zuce yana halatta. An yakuna fi idarar al-mazlum, an yakuna fi idarar al-mazlum, wato ya kasance a cikin hakan akwai cutarwa ga al-mazlum wanda aka zalunta, domin shi wanda yake bin bashi in ba bashi ba an zalunce shi. Da haka ya halatta a rike wannan dukiyar ko da a cikin ta akwai cutarwa wanda tunda ta shigo haji, amma tunda akwai haƙƙin mazlum a ciki kuma in ba a bashi ba an cutar da shi a bashi. Fa qala Ahmad bin Wali, shi yasa Imam Ahmad ya ce wa mai gadan wanda aka bar wa dukiyar, ya ce abri dimmata abika, ka hukutar da bashin da ake bin babanka. Fa hadha al-mal al-mushtabah, kaga wannan dukiyar ta shubha khairun min tabdiha mutahanatun bil ayyara, biyan bashi da ita ya fi alheri fiye da barin ta a yi watsi da ita bashin kuma yana nan a wuyan mahaifinka. Ba ka da abin biya sai dukiyar da ya bari, ita kuma wanda ya bari ta shubha ce, a ɗebe ta da ta shubha ce a biya man bashi. An gane ko ba cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 29 sha biyu da 279, insha Allah sai mu tsaya za kana sautu hala ya fi hadin nan maka ko lokacin ya cika inda mu karanta ya zama daidai. Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi, Allah mu ɗauke sarki da farta mana, subhanakallahumma wa bihamdika.